duk abin da aka saba yi da na tunatar da mutane ran kula da lafiyar su sai ga wani abu ya zo kusan wannan shi kuma yana da ainihin matsalolin sa abin da aka saba shine jirgi zai tashi daga Najeriya zuwa Makka bai wuce awa 4 zuwa da rabi ba ko 5 in yayi tsanani sai kuma gashi abu ya zo wannan yaki ya zo na Sudan ba za a yi bin sararin samaniyar su ba sai an canza akala da za a bi wannan kuma ya kawo har zuwa jirgi zai kai awa 7 da rabi kila ma har kai 8 da jiki ya nuna akan cewa duk mutum da zai zanna ainihin cikin jirgi yayi dogo tafiya ta wuce awa 4 to akwai yuwar daya a cikin mutane 600 daya daga cikin su ainihin jinin sa ya daskare misali masalan idan mutum ya wuce shekara 50 sai muka ga ke lalle akan dole sai mun ainihin canza yanayin abin da zamu yi me ya kamata a yi shine na daya akan cewa duk wani mahajjin mai niyan haji an zai tafi a nan state din sa ko jihar sa masalan dole ma'aikatan lafiya su tambaye shi in ya wuce shekara 50 wani cutuka yake da shi kamar misali daya ko ciwon hawan jini ko kuma ciwon suga ko ciwon kumburin kafa ko ciwon kafa ko na koda kowane irin ciwon da ke ganin an manyan mutane suke yin sa wannan in aka samu labarin wannan aka rubuta shi to kuma kasancewar sufa duk wani jirgi da dawo mahajjata akan sa ko likita ko nurse guda biyu ko uku ko hudu a cikin su dan saboda irin wannan yanayi muka fada musu masu jirgi akan cewa fa wannan mutane yawancin su ba su saba hawan jirgi ba saboda mu yi lissafi akwai ruwan mutane 12,000 wanda shekarun su ya wuce shekara 50 saboda haka wa'annan mutanen wasu mutane ne wanda muke ainihin muka damu akan su a muka fada masu jiragai akan cewa to duk lokacin da za su hau za a ba su kujera ya kamata su dinga aiki da ma'aikatan mu da suke kan cikin jirgin nan wurin ba su wurin zama sai muka ce musu akan cewa likitance akan duk wanda ya wuce shekara 50 ya kamata kar a sa shi a bakin windo a sa shi a bakin hanya saboda duk lokacin da ya zanna ya kamar misali awa 2 yana zanne ya kamata ya miƙe kafarsa ko kuma ya tashi ya dan zaga mai dan motsa jikin sa saboda hanyar jinin nan ilmuna hanyar tafiyar jinin sa da yake jikin sa yana tafiya saboda idan baya tafiya akwai yuwar wannan jinin kamar na fada zai daskare idan jinin nan hanyar jinin take dawo da shi zuwa zuciya wato veins kenan ta daskare jini ba yi ana iya samun wani abu da ake kira deep venous thrombosis shi wannan deep venous thrombosis idan ya zamana gudan nan ya faru bayan ya daskare sai kuma ainihin tsinke sai ayi shiga jinin kuma ya tafi to zai iya zuwa ya shiga cikin zuciya ko cikin huhu ya je toshe wata hanyar da jinin yake tafiya wanda za ga mutum ya fadi ko ya samu stroke a samu matsala ko kuma in ba ya sa'a ba ainihin rayuwarsa ta kare idan ma'aikatan nan a mahajjata suka sauka bayan awa 8 ko 7 da rabi wasu ba su saba zama ba sun wahala za su sauka a cikin wani yanayi sun gaji suna cikin damuwa amma rasu ta kama ko kuma za su zama sun rude so wannan rude ne kamata su ma ma'aikatan mu muna kokarin an fadakar da su akan wannan yanayi saboda haka lokacin da mahajjata suka sauka likitocin mu da ma'aikatan lafiyar mu za su san yadda za su bi da wannan mahajjata saboda wannan al'amari bayan wannan kuma magunguna da ya kamata a dace Allah ya kiyaye idan irin wannan abu ya faru a saman jirgi so masu jiragen mun faɗa musu akan cewa akwai magunguna da ya kamata dole akwai shi a cikin wannan jirgin wanda zai taimaka in wannan abu ya faru za a iya wa'annan ma'aikatan lafiyar da suke cikin jirgin za su taimaka dan a taimaka musu kuma mun buga takarda muna ainihin wayar da mutane akan a cikin turanci da harshen yorubanci da kuma hausa da kuma pidgin saboda mutane su gane wannan al'amarin abin da muke ciki.